أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يريد مكتاب هدواء ونما صلى سمي البركة إن شاء الله ناء النور da kenan wutatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da mika kokon bara zuwa ga Al-Hayyu Al-Qayyum da ya mana gidan dogo samanta yaya kasanta yaya sakiyanta yaya ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da karantarwa na Qur'ani muna roƙon Allah ta'ala yayi rahama da gafara da jinkai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu da aminanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya ji kansu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya dauki rayuwarmu akan imani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 13 ko? A wannan wata na Ramadan hijira shekara ta 1447. Ina mai farawa da bawa 'yan uwa da yawa haƙuri waɗanda suka zo daga jihohi da yawa don su gaisa da ni. Jiya bayan tashi na a nan ina ga waɗanda aka ce mun sun zo daga wasu states aƙalla ya kai jiha 7 ko 8. A jiya kadai da muka yi darasi an samu na Kano an samu na Kaduna an samu na Jigawa an samu na Bauchi musamman cikin Azare an samu na Kebbi an samu na Sokoto an samu na Gombe an samu na Jalingo Taraba kenan duk waɗannan kowanne ya ba tare ni cewa sai na tsaya na saurare shi na farko ina maraba da duk wanda ya ziyarce mu a wurin nan Allah ya biya shi da gidan aljanna na biyu ina bada hanzari da uzuri na kuncin lokaci a Ramadana ba zai iya yiwuwa na iya ganin kowa da kowa a yadda yake bukata ba ina bada uzuri na fi samun yalwan lokaci a wajen Ramadana amma a Ramadana ni harkokina ma na rayuwar duniya na ajiye su a gefe gabaki ɗayan su sai dan abin da ba a rasa ba so kula ga wannan sai a yi haƙuri da lokaci irin na Ramadana lokaci ne na karanta Qur'ani da makamantansu duk wanda yabo Allah ya biya da gidan aljanna akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa ma da ya zo mai karantar da addini kuma yana gabatar da tafsiri a College of Nursing na birnin Kudu ina tare da shi aƙalla ba zai gaza in na ce shekara 23 ya yi na? Farawan ganawan farko 1999 shekara 27 amma closely in zan tuna shine wani gayyata da kuka mini a wajen 2003 ko ina gada ganin ne dan uwa malam Abu Hafsa daga birnin Kuzuna daga cikin malaman mu bismillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh an zo lafiya ku
alhamdulillah
ya ayyuka
alhamdulillah
to Allah ya jagoranci malam dan uwa ne to sai muna tare kamar da fada shekaru da dama na kan je birnin Kudu bisa gagayyatan su kuma dan uwa ne mai yan uwantaka sosai idan ina tafiya da mota daga Gombe ko Bauchi na birnin Kudu kafin na iso zan kira shi a waya anan na kan tsaya nayi azhar da al'asar kuma ai abu dan abin da ba a rasa ba zai tanada mana abinci mu taba abinci tukunan mu wuce in za a tuna dab da Ramadan na je Bayero University Kano da na gabatar da wata muhadara Ibn Dode ta Boko ce Faculty of Engineering to ya taso tun daga birnin Kudu ya zo har Kano din mun gana da shi da wasu ƴan uwa waɗanda a lokacin da su suke sauka na idan naje suna da wani program da suke a Ramadan da ban san kowa yanzu kuna yi ba tun corona an dakata kowane a weekend ina ga aka fi Saturday da Sunday ko a lokacin kuna yi everyday to na san da nakan je duk Ramadan nakan kana je kwana ɗaya bana ma kwana da sassafe na je birnin Kudun na dawo kuma na yi tafsiri so suna da program da suke na Ramadan a lokacin matuƙa da gaske kusan kullum ana samun malami ɗaya da zai je muhadara da hantsi haka so nakan yi kwana ɗaya a Ramadan ɗin to Allah ya albarka muna godiya Allah ta gafarta mana jazakumullahu khairan ahsanallahu ilaykum kuma malami ya da sakon da zai faɗa na kalma ko wani abu bismillah bismillah ya bashi wannan bismillah
mato ku sallu bismillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa
rahmatullahi wa barakatuh ya wata bayanci da ya ta kai da wannan matsalaci na haka ne na je jiya fara amma dai mutaba ta karatu da nake gina da jiya daga karantar wata malu ko littafin da aka sauke ake gab da saukewa na aljina bayan da ba so mafi fara amin to shi ma ina mutaba a rai wannan durus da malu ya ke Allah ta karatu kai
amin ya hayya
a malun a takaice dai ba abin da za mu ce dai gaba ɗayan ba Allah ya tara mu gida aljanna
amin
shahadin da malu ya ke Allah ya saka masa
amin amin
wani abin sha'awa wani hadisi ji a cikin riyadu tsari a gabanin jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake jihadi kuwa ka tace wanda wata wajen wanda yake jihadi ne ne da tafi a loro da cikin Allah dan wannan in ta bari ne ta garo mutu iya wannan kai da Allah aljanna ta wa Allah muna fata Allah ya tace to shi malam da yake da fata ta halin malamin ne malam Ahmad ne ko kunji ya Ahmad ne ko wanda yake aiki a transmission office da shi da yake karin da sai ke jiya to shi ne sila da kuma hankali wasu ne bai da nawa bai da ma
ba ba da baraka ta miliya
Allah ya kai ka
amin
wannan kuma daga Allah ta haɓa jalla da shi
amin ya
sayi na godiya Allah ma Allah ta kan kai
amin ya
ya wa al'amin yana kokai karatu ma
to yana kai ko yana so ya zama gwani Abdullahi Abdullahi kai ka ji
Allah rahmon
eh
sai Allah rahmon
muka yi gardawa ne a rusu alhamdulillah to jazakumullahu khairan insha Allah amin jazakumullahu khairan Allah ya sa a mizanin ayyuka na tsare na'am bismillah engineer
to malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
yace Allah ya ji kan iyayen malam da ana ramuna da iyayen baki daya
amin ya hayyu ya qayyum
yace dan Allah malam ka tambaya ta
na'am
mutum ne dukiyarsa ta kai misalin zakka kuma ta shekara amma kudaden ba sa hannunsa ya ba da su a yi kasuwanci da su kullum ana yi masa alkawarin yau ne gobe ne har an kai kusan wata guda shin zai iya fitar musu da zakka a haka duk da ba sa hannunsa
lajnatu da'ima lil buhuth al ilmiya wato permanent committee na fatwa da ke Saudi Arabia sun yi magana a kan rikici na zakka a volume nasu na tara wannan matsala ɗin akwai mai kama da ita a namba na 191 da 192 cewa dukkan dukiyar da tsammanin rashin dawowanta ya fi tsammanin dawowanta gare ka babu zakka a kanta. Don daga cikin sharuɗa na zakka akwai milkan kamilan, ya zama mallaka da kake da absolute control a kansa. Kudin da baka da control a kansa, kake ta bibiyarsa a dawo maka da shi, ya gagara a dawo da shi. Suka ce wannan bai zama kana da control a kansa ba. Zakka tana magana akan abin da kake da iko a kansa ne. Shi yasa ko a hadisin aika Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu zuwa Yaman, fiyayyen halitta cewa yayi, inna Allah haftarahu alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim. Hadithi na 1331 cikin Sahih Muslim. Kaga a wannan yake bayyana mana a fili cewa abinda ake da ikon karba ne a miƙa. To kudin da bai hannunka yana hannun wani, kuma ka ma buƙata a baka ya gagara, kaji kaji ya gagara. A magana mafi inganci zakka ba ta wajaba a kanka a kansa. Sai dai idan aka baka koda bayan Ramadana ne ya shigo, to a lokacin sai ka cire wannan zakkar ka bayar. A ka'ida kenan, amma in dai bai dawo ka ba, to ba za ka cire zakka a kansa ba. Amma kudin da ka ba da shi ba shi, kuma kake ga kana da control a kansa, wanda ka ba ya ce anytime kake bukata kudin is ready, ko kuma zai baka, kuma ka san ya fi karfin kudin, to a magana mafi inganci matukar kana da ikon ka karba a kullum kuma a baka, to na ana cire zakka a kansa. Ko ma bayan suka ce ba a wajabta maka zakka akan abin da baka da tabbacin zai dawo gare ka. Wallahu ta'ala a'ala.
Assalamu
alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amin ya hayyu ya qayyum. Amin ya hayyu ya qayyum.
Kan ma'awata masu jinifar AS wato matan AS gijin ma'aikata, mene ne hukuncin yin gwajin CBS wato Cryonic Venous Coupling a tsakin
sake? Ok, tarasha.
Na
ok, Cryonic Venous Coupling
na wata, idan misali matan tana da cikin wata goma zuwa sha biyu, wato satin goma ko satin sha biyu domin sanin jinsin ɗin jariri, kuma menene hukunci idan aka gano jaririn yana ɗauke da SN, za a iya zubar da ciki?
Lajnatu da'ima للبحوث العلمية سنجي مغانا أكان إيشو ديشا في جينوتايب A-S-A-S A-S-S-S S-S-S-S-S فولوم نأشرين دبيا كما وانا مطلع أكيفة تواني كما دا إتا تاريخو دا حمسن دا كما تاريخو دا حمسن دبيا دا تاريخو دا حمسن دبيو فصلي شي أكان ين أورا. A ka'ida ta musulunci da AS da AS, kowanne a cikinsu mene ne?
Kariya
ne. A magana mafi inganci ba a faɗaitar da yin aure tsakaninsu. In za su haƙura ba su yi auren ba, shi ya fi dacewa da shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala, don shari'a ta zo ne saboda muhafaza na rai, muhafaza na dukiya, muhafaza na ainihin lineage, muhasaba ainihin muhafaza na mutunci, muhafaza na jini. In ASAS ne, akwai tsammani na cewa kamar 25% za a samu high risk na samun SS, saboda abu in ka duba kamar mapping ne ASAS. So za a sa iya samun AAAA, ASSS, AS kuma SS. So in ka duba mapping din, a guda hudu akwai tsammanin za ke samun ɗaya daga cikin hudu ya zama SS. In ya zama SS kuma ya zama sickle cell disease automatically. Wannan magana kuma na sickle cell disease sun yi shi ƙarƙashin a the same volume ƙarƙashin fatawa ta 434 da 435, cewa a wannan hali tunda akwai tsammanin samun SS, to tun asali auren AS da AS a gura da shi shi ya fi alheri. na biyu auren ya riga ya faru an yi shi har ana an samu juna biyu a cikin juna biyun nan ana tsammanin haihuwa ko kuma ana tsammanin cewa cikin ya fara kai watanni tunda ya kai sati nawa aka ce sati 10 zuwa 12 yin test da ake yi na TVS TVS test da ake likitoci sukan yi shi ne don a gane ko disease da ke tare da yaro dan karami wanda bai fito a ciki ba ko abin da ya kama da wannan abin da malamai suke faɗa karkashin wannan yin test don a gane cuta ta halatta tun ba a haifi yaro ba yana dan karami na biyu sai matsalar cire ciki matsalar cire ciki cikin da bai kai kwana 40 ba cire shi yana da sauki idan akwai dalili na shari'a in babu dalilin shari'a babu dalili na matsalar uwa din ko kuma abin da za a haifa kowane irin cire shi ba a sauka a musulunci amma in akwai dalili na barin ɗan zai iya cutar da uwar ko kuma zai iya sa a haife shi bai da wani amfani da zai tabuka to abin da bai kai 40 da su ba yana da matukar sauki saboda me saboda a matakan haihuwa din da creation nasa 40 ne sau nawa na'am sau uku kaga in ka tara sai a samu 120 day around 120 days ake hura rai to daga an hura rai idan ya kai 120 day anan kuma ya zama akan hukuncin mutum ake magana gabanin ya kai nan ko da an cire an yi laifi in babu dalili amma ba a ɗaukan itibarin cewa kai sai ya kashe mutum haka yi amma in ya kai 120 rai ya shiga to anan ana ɗaukan sa a matsayin kisan kai ake ɗaukan sa so kula ga wanda suka ce a matakin farko kowane irin disease da ya zama an samu likita amintacce gogagge a ɓangarensa kuma wanda aka aminta da adalcinsa da amanarsa ya yi bayanin cewa cirewa shi ya fi suka ce a nan ya halatta a cire matukar ya tabbatar cirewa shi ya fi to a nan an ce ya kai 10 to 12 weeks to yi muka ce 10 weeks times 7 times 70 days in an ce 12 weeks kaga ya zama nawa ya zama 84 days so 84 days bai kai 120 days ba har yanzu ana cikin state ne na ba a hura masa rai ba a nan suka ce idan ya tabbata cewa likita ya amince ya ba da shawari cewa a kan abin da ya sani na ilimi rabuwa da shi shi ya fi alkhairi ko dalilin lafiyar uwar ko abin da za a haifa akwai cutarwa mai muni to a nan suka ce ababin larura saboda azzarurat tubihul mahazurat kamar yadda yake a cikin koda suratul ma'ida aya ta 2-3 muka dauka wannan duka ayoyi ne na darura qur'ani yana kula da larura matuka da gaske so min babu darura yana iya halatta amma idan ya kai matakin 120 day kuma ya zama tilas dole a cire in ba a cire ba yana iya taba lafiya da uwa to anan suka ce in aka cire bayan 120 days kuma akwai kafara akan mahaifin da yasa aka cire idan muka duba lajinatul da'ima a wannan bolin din karkashin matsala ta 434 a bolin na 21 suka ce zai yi kafara shi da yasa aka cire saboda wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina wadiyatun musallabatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu in muka duba wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a cikin nisa'i aya ta 92 suka ce dogaro da wannan za a sa yanta baiwa in ba baiwa za a sa shi azumi na wata biyu a jere so wannan shine matakin da aka abinda nake ba ku shawari ku samu likita amintacce da ƙiriyar sa ne abinda ya bayar sai aiki da shi gwargwado wallahu ta'ala a'lam a'lam ma sai mu tsaya a tambayoyin a haka sai mu shiga karatu insha Allah ku jiya ina zaton mun tsaya aya ta nawa aya ta 5 muka tsaya zamu tashi a ta 6 yau ko as-suratul nisa'i sura ta 4 daga birin gwanin surorin qur'ani daga saba bismillah a'udhu
billahi minash shaitanir rajim wa tasarrul yatama hatta balaghu nikah fa in anantum منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وجدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.
نعم جزاكم الله خيرا. باب تاسع كان آية شدة في سورة النساء. الله تعالى يتي وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وابتلوا اليتامى الله يتي فرق جرب مرايو hatta idza balagha nikaha har sai sun kai gaba na aure fa in anastum minhum rushidan idan kun ga daga gare su akwai shiriya fadfa'u ilayhim amwalahum a lokacin sai ku tura musu dukiyoyin su dake hannunku wala ta'kuluha israfan kar ku kuskura lokacin da kuke rike da dukiyar su ku rika cin dukiyar dan kokarin wuce gona da iri dan ku zalunce su wabidaran ko kuma ku riga gaggawar kashewa ai ya kabaru gabannin su girma faman kana ganiyan wanda ke rike da dukiyar su ya kasance shi ma wadaci ne ba sai ya taba dukiyar su ba fal yasta'fim ya rike musu amma ba sai ya dauke wani abu a ciki ba waman kana fakiran wanda yake talaka ne bai da hali kuma dukiyar su ta shagaltar da shi daga neman nasa fal ya'kul bil ma'ruf yana iya ci da kyautatawa فإذا دفعتم إليهم أموالهم إذا لوكتم باسو دوكيسو يهي سن كي متاكين أباسو فأشهدوا عليهم ألوكتم كفا شيدا أكنسو وكفى بالله حسيبا كما الله تعالى يأتي ذرمي حسابي أكن أبندك كي وابتلوا اليتامي كجربي مرايو كلمر ابتلالين اختبارني وتخرج مصر examination idan akwai dukiyar maraya a hannunka to sai ka riga dan jarraba shi kamar wani dan exam dan gwada shi haka dan trial za ka riga bashi. Kalmar yatama jam'i ne na al-yatim. Yatim shine orphan da turanci. Orphan kuma shine mammata abuhu qabla bulughihi zakaran aw unsa. Duk wanda ya rasa mahaifi gabanin ya kai gaba na munzali gabanin ya fara mafarki namiji ne ko mace da sunansa maraya lokacin da mutum ya fara mafarki ko ya kai munzali ko ta kai sun fita daga zangon maraici don haka a cikin mutane rasa uba ne maraici ba rasa uwa ba amma a dabbobi rasa uwa ne maraici ba rasa uba ba a magana mafi inganci idan yau tinkiya ta aiki ko akuya in ita kanta uwar an ce ina babansa an haɗa ta da aiki ita kanta uwar wane ne baban wannan ta hadu da aiki mafu sai shi kansa baban an ce masa wannan danka ne ko ba danka ba ka dashi da aiki shi ba zai gane ba ai sai sa duk abin da aka kwatanta mutum da dabba to al'amari ya lalace su kansu da uwar da uban ba ne tabbacin wane ne baban shi yasa ya zama hidimar da uba yake yi a cikin mutane shine masauki shine kudin magani shine tufafi shine abinci shine kudin makaranta to in akwai wannan a duniyar dabbobi uwa ce take yi dan da ban ba wani aure ne tsakani formal ba wani juna biyu ma kawai gamuwa suka yi da shi lokaci da Allah ya kaddara aka samu yayi wurin sa ita ma ta yi wurin sa gamuwa ma ba za su kare yi ba so kula ga wannan a cikin mutane rasa uba ne tare da uwa tana da muhimmanci amma waɗannan mas'uliyya din uba yake dauka ita uwa babban aikin da ta fara shine daukan juna biyu da kula da juna biyu da wahalar daukan juna biyu na tsawon wata tara ko abin da ya kama da haka da kuma haifan juna biyu wannan hidimar da uwa ta yi duk duniya babu abin da za ka yi ko zan yi da za mu iya biyan ta a duniya babu shi duk duniya ba wani mutum da zai wani abu ya biya babu sa wannan hidimar da ta yi babu shi wallahi abin duk hidimar da mutum ya yi wa uwa a duniya har ga Allah in za a yi tunani shine tunanin shin ya biya ta rabin numfashi kwaya ɗaya na na'ura ko bai biya ba ba fa numfashi guda biya rabinsa ai wani mutum ya tambayi sayyidina Umar radiyallahu anhu ya dauko mamansa a gadon bayansa tun daga Yaman har zuwa Makka tafiyan kilomita 1100 da yan kai yayi da ita a gadon baya kuma ya zo ya yi aikin hajji da ita yin tsawafi na kudumi yin umura aka kammala aka tafi Arafa aka dawo kwanan Mina zuwa Muzdalifa komai ya yi da ita a gadon baya da ya kammala kai kadai ma ya ka kare aikin hajji bare da goyo ya bai samu sai da aure ce Allah shi gafarta malam Amirul Mu'minin da Allah wannan hidimar da ne wa ita din da Allah an biya ta bashin aikon da take bi na sayyidina Umar ya ce wallahi baka biya na ku ainihin numfashin na kura ba ya dai ba numfashin naƙuda kwaya da yake baka biya mata tukunna wannan kwaya ɗaya da ta yi numfashi a naƙuda ba a biya bashin ba ba ai jama'a uwa uwa ne don haka Allah ya ce wa mutum da ya taba ku riga jarraba marayu marayu Allah ta'ala ya ba su muhimmanci a Qur'ani dan shi maraya babban mutum ne Allah yana damuwa da al'amarin maraya Allah yana damuwa da situation na maraya Allah yana kula da jama'ar da ke kula da marayu duk mutumin da ke kula da marayu wallahi Allah yana kula da al'amuransa duk abin da kake bukatan Allah ya rika kawo maka dauki ya zama duk tsarinka akwai tallafawa marayu shi yasa akwai jama'ar da Allah ta'ala ya aibata su a Qur'ani babban laifin su Allah yake ba sa ma girmama maraya ne
kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahabbuna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turafa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma
jazakumullahu khairan wannan suratul fajr muhammad shahid aya ta 17 Allah ta'ala yake balla tukrimuna al-yatim ba haka bane babban laifin ku shine ba ka girmama maraya jama'a yadda fa babbe yake zuwa wuri a girmama shi haka mai imani yake girmama maraya kana zaune yaro karami ya zo dan shekara huɗu zaka ce wannan maraya ne sai ka tashi ka zo wajen assalamu alaikum rahmatullah Allah ya maka albarka sai ka je ka mutunta shi mutunta maraya ba wai sai da tibiya girma ba dan karami in maraya ne girma ma shi ake kana zaune maraya ya shigo ana tafsiri zaka ce ga dan mara sai ka ce to a buɗa ba saure zo ka zauna ya zama ku da kanku shi ya rika shuuri a jikin sa duk inda yaje ana ba shi girma girma maraya addini ne jama'a jama'a da ba sa girmamawa Allah ya zarge su yace balla tukrimuna al-yatim ba fa girmama marayu ba fa respecting marayu ba fa honoring marayu wato ba sai ka ba shi kudi ba duk inda maraya yake a mutunta shi yau lalacewar society mu ya kai matakin da ba a ma san wani hali suke ciki ba yau saboda mafiya yawa ba su da gata sace su ake ana cire fastin jikinsu ana zuwa ana zafi ana sufuri saboda ba a kula da su wa mutanul yatama Allah yake ku rika jarraba marayu wannan fi'ilul amri ne fi'ilul amri kuma anan yufidul wujub iya nufin wajibi ne kalmar yatama a Qur'ani malamai suka ce ta zo akalla sau 23
Allah yana kiran marayu 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 al-yatim mufradi yazo sau biyar wannan yatama din an hada ta ne da wanda yazo mufradi da musanna dan yazo musanna wa ammal jidaru fakana li gulamain yatimain fil madina aya ta 82 a cikin kahfi da haka da kuma canbi haka Allah ta'ala ya kira su to da haka ku rika jarraba marayu wanda suka rasa iyayensu idan kuna rike da dukiyoyinsu ku rika jarraba su hatta idza balagun nikah har sai sun kai kaman gaba na aure annan Allah bai ce in sun balaga ba sai aiki da ibada ta cewa hatta idza balagun nikah har sai sun kai gabar aure akwai bambanci tsakanin balaga da kaiwa gaban aure shi balaga hijwa ne yana faruwa ne ko a shekarun ya kai shekara 15 ko kuma a samu tsoron gashi a lungunan jikinsa ko kuma yin mafarki wani abu ya fita ko kuma abu ya fita a jikinsa na sha'awa a lokacin da yake farke ba yana mafarki ba mace kuma ana karawa da waɗannan ababe guda uku da na hudu da na biyar na hudu da fara yin al'ada na biyar da ɗaukan juna biyu waɗannan ababe guda uku a maza biyar a mata su ne ake iya gane mutum ya balaga to amma Allah bai ce hatta idza balagu ba sai ce hatta idza me balagun nikaha bai ce kawai balaga ba sai ce in sun isa aure mafu bai ce hatta idza balagu al-hulm ba bai ce mafarki ba sai ce in sun isa aure dan dalili akwai wanda ya balaga amma bai isa aure ba yin aure son samu in za a yi malamai suka ce akwai sharuɗa biyu na farko misali ga namiji a samu abin da ake cewa physical maturity shine puberty wato shine gabar balaga kamar shekara 15 ko fara mafarki ko abin da ya kamata wannan da muka kira sai na biyu akwai intellectual maturity na farko al-bulugh na biyu kuma al-rushd sai an samu abu biyu so da haka bayan balaga akwai al-rushd shine shiriya mutum ya zama hankalinsa da tunaninsa da sanin ya kamata sa zai iya rike mace wani ya kai 15 years amma idan ka ganci ka ga dolancinsa wani ɗan shekara 5 ya fi shi wayo to dole sai abu biyu ya samu bayan kai level din to ya zama iya da intellectual maturity wato yana da basira da hangen nesa ta inda zai iya sarrafa harkar iyali ya gane cewa akwai breakfast akwai abincin rana akwai dare sannan akwai yadda ake rike iyali akwai ciyarwa akwai tufatarwa akwai neman wajen zama to wannan maturity rushd din shiriya din tana da muhimmanci to shi yasa ba wai shi yaro daga ya kai balaga za a ba shi dukiyarsa ba a'a sai ya samu wannan intellectual maturity ta inda zai iya administration na dukiyar kuma ba a so a yi garajen ba shi rana ɗaya zai barar da ita sai aka ce a riƙa ba shi ɗan kaɗan kaɗan shi ne wabutalul yatama a ce jarraba su kana iya yi duk bayan wata 6 ka riƙa jarrabawa malamai suka ce yadda ake jarraba shi namiji sai a ba shi kuɗi a ce je ka ɗan fara kasuwanci babansa ɗan kasuwa ne ya rasu kada rike da kuɗinsa na gado naira miliyan 7 misali nake bayarwa sai ka ɗan ɗauki wani abu sai ka ce to kana zuwa makarantar boko ka dawo da yamma kana zuwa islamiyya kana zuwa haddar qur'ani to yanzu ga shi ka kai shekara 14 ina ga ya dace sana'ar babanka ta fara a cikin kasuwa waye da waye ka aminta da shi abokanan babanka eh akwai allaji allaji akwai allaji ibrahim akwai allaji abdullahi akwai allaji garba to a cikin su wani sha'awa kai kasuwanci kake gaskiya na fi sha'awar sai da irin provision haka dan katon din indomie spaghetti kaza kaza waye ke wannan sana'ar wane to yana da kyau ka dan fara zuwa wurinsa za mu masa magana sai ka riga dan zuwa kana koya a wurinsa bayan ya dan yi wata da biyu yana zuwa yana fara sai za mu dan baka jari kai ma in ka dan taso a dan bude ko dan karamin shago a kofar gida sai a riƙa zuwa ana saya sai a dauki dan 300 ko 400 ko 500 sai a ba shi a gaida zai fara kasuwa ake tura mutum saboda issue ne na kuɗi so issue na kuɗi kuma asalin issue na kuɗi a kasuwa ake yi duk inda aka yi harkar kuɗi ba kasuwa ba to wannan kuɗi hijwa ne kawai na services ne amma hakikanin dukiya to har ga Allah ta hakikatan genuine dukiya to a kasuwanci ake samun kasa duk inda ake jero list wanda suka fi kuɗi a duniya ai ɗan kasuwa ne ko kasuwa ta a saya a kasa ko kasuwa ta a kera a kirkiro fasaha innovative ideas da technology to sai a bashi shi ne wa mutalin ya ta ba hatta idza balagun nikah za a ci gaba da jarraba shi ne in mace ce kuma ba a tura ta kasuwa malamin ka ce za a baka ne a ga yadda za ta sayi kayan daki da kayan tafiyar da gida ne yau da kullum sai a dan dauki 50,000 a bata a ce to muna so ki dan fara tanadi saboda maybe nan gaba shekaru kadan Allah ya kaddara akwai maganar aure sai da kanta a ce saje ta sayi abubuwan kayan daki a ga me za ta siyo da aka bata miliyan 100 sai da ji ta sayo iPhone ta dawo sai a ce a wannan hankali bai isa ba shi wancan da aka bashi 500,000 dan fara provision a DSS ya bude wani tim din kwallo aka ce me sunan tim din yace Miami Bears sai je kashe musu kudin duka don sai a ce a hankalin bai samu wata kudin ai ba a daukan uwar kudi a shigar da ita wata harka da riba ake yi ita uwar kudi ana preserving din da riba ce ake iya wani abu da ita idan bukata ta kama to anan sai a ce a hankalin bai ba sai a dan bashi dama sai a ci gaba da dan nasiha ka je duka zuwa kasuwa wajen Allahin Allah da kana zama a shago ka ci gaba da koya saboda me dalili wanda bai san yadda ake juya kudi ba din ka bashi kudi barar da shi zai duk wanda ya san kasuwa wai dan kaga wani yayanka ko babban ka ko kawunka ko wani koganka yana da kudi da Allah na zo a bani jari ina son na fara business nawa ne miliyan 10 kuma baka taba zuwa ka koya ba kasuwanci kake so ba a baka kudi ka kashe ne asalin wanda yake iya juya kudi shine mutumin da ya nemi kudin sai aka kara masa in ka je ka sha dan karan wahala a nema ka samu 500,000 sai aka kara maka 500 to ka san wahalan wancan zaka kiyaye wannan din mutum bai iya ba zai iya ba kuma haka magabatan mu suke baban mu Alhaji Aminu dan tata Allah ya ji kansa akwai time da muka je muke hira da shi ina mata tambayoyi akan fara kasuwa yace duk da babansa mai kudi ne bai fara kasuwanci da kudin baban ba shi ya fara zuwa kwari yana tona rijiya yana saka irin alubin nan a ruwa ruwan yana kwanciya lokacin mutanen Niger da sauran wurare suna zuwa da raƙuma sayan kaya yana shayar musu da raƙuman suna dan bashi dan taro sisi da wannan ya fara tara jarin kasuwa da ya samu wannan sai baban sa ya kara masa sai yanzu da gaskiya zaka yi kasuwa tunda ka san yadda ake neman kuɗi amma duk mutumin da bai iya ba kawai ka masa wai proposal shi zai fara kasuwa ba inda ya je koya wannan ciwa-ciwa ya zo da shi ko da manufarsa mai kyau ne in ka bashi ba za a yi abin kirki ba ya je gaban wani Allah ya koya ya fara dan tara taro da sisi yau ya ajiye 2000 gobe 500 2000 ya shan wahalar tarawa ya tara miliyan 1 sai ka kara masa miliyan 10 akai to insha Allah za a yi abin kirki asalin foundation na kasuwa sai ka nemo ake kara maka amma ba zai yi ba ka je ka koya ka nemo ba ka zo ka ce za ka yi kuma fa kasuwar da kake gani wahalar da fa bai wuce bai gaza a ce ka je jami'a ka yi degree ba ita kanta tana da sarkakiya da yawa da ba sai an buɗe littafi an koya maka ba experience ne na yau da kullum kake koya amma da yawa ba su haka ba sai su ɗauka wai kasuwa kamar cin tuwo ne haka kawai za ka zo a baka kuɗi ka fara ta ba haka take ba ita ba sai an koye ta shi yasa Allah yake wa mutalil yatama hatta idza balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan idan anastum kalmar anasa daga kalmar abusara ne fa in abusartum in kun gani shine sai a ce a na fa'ara ma za ka ba misali ɗaya ko biyu na alqur'ani ko da misali ɗaya
in qala musa li ahlihi inni anastu naran sa'atikum minha bi khabarin aw atikum
جزاكم الله خيرا wannan cikin suratul naml kenan aya ta 7 if qala musa li alihi inni anastu naran kada anastu ay abusartu naran ne annabi musa sai ce wa iyalansa ku dan jira ne na hango wata wuta inda Allah ta'ala ya magana da shi sai ce anastu kada anastu shine na ga wuta to anan sai Allah ya ce su waɗannan marayun wa butalul yatama hatta idza balagu nikah fa in anastum in har kun gani anasa min janibi turi naran kamar yadda zuwa kasa ayata 39 sai yace anasa kaga ai abu sara ne mafu sai haka in kun ga anastu kuka ga alama rushdan shiriya wannan shiriya din kaga shine bayan balaga akwai kuma ar-rushdi ma'anan ar-rushdi a takaice shine basirar iya sarrafa al'amura shine kusnul tasarruf mutum ya kai matakin da duk abin da aka ba shi zai iya sarrafa shi. In kuɗi ne, in ajiya ne, ya sayar da ake iya kaiwa banki ya ajiye. Idan kirgawa da ita ba shi kuɗin ko nawa ne zai kirga, idan haɗa total ne zai iya yi. Yanzu misali, mutum ya zo ya ce maka jari maraya yake jari miliyan ɗaya za a ba shi zai fara kafa, sai ka ce masa naira 150 a haɗa da naira 160 nawa zai bayar, sai shiru sai ce 400, sai ka ce bai kai a baka kuɗi ba. Wannan 200 nawa ne? 310 ne. Kaga kenan bai da intellectual ability ne manajin kuɗi, shine anastum rushidan in kun ga shiriya. So ko lissafin kuɗi ka ga yawa mutum ya gagara, to gasan akwai matsala. Ya dace ya zama duk ɗan kasuwa gogagge, bai cika ba calculator muhimmanci ba. Duk yadda ka karanta lissafi, yanzu a Rama yana da degree a mathematics da master, amma ya je gaban ƴan kasuwa ana hada total, wallahi sai ya rena kansa a lissafi. Dan ba lissafi ne X and Y bane, dan ake ta neman su a nema ya bata, a nema ya bata. Wannan lissafin su na kartasan karne. In kai kuskure wata ran jukuri barka na shekara sai a rasa ta. Sai ka ji dan kasuwa ana magana naira miliyan 1,750 a hada da miliyan 1,780 kafin garin baki hada total ya gaya maka. Su memory su ne calculator. Tsabar iya lissafin kuɗi sun iya. Wasu su kuma suka dace sai su je su koyi kira'ar Qur'ani. Sai ga karatun Qur'ani ga kasuwa. Hatsarin shi ne ka shagalta da kasuwa kuma baka san Allah ba. To anan kuma kasuwa duka sai ta koma haramu in ba a yi sa'a ba. So shi yasa duk ya shiga cikin ar-rushdi, ku rika jarraba su da lissafi, kaza a hada da kaza, naira kaza a hada da naira kaza, a'a mutum ne aka bashi kaza, ga zabin kasuwa kaza ga kaza, in yayi kaza kaza zai fi kaza. Duk dan kasuwa idan zai na farko sai duba menene level na risk hatsari da ke cikin kasuwanci, sai ya duba. Na biyu, wani kasuwanci ne yake da future gaba mai kyau, duk sai ya kwatanta lissafi a kai, an ga alama, duk wannan sai an yi lissafi a kai. In yace yana so ya fara sayan ɗan fili ne, to yanzu za ka sayi filin ya za ka yi ka fara gina gida kana sayarwa, ya za mu ba ka amma ya za ka yi. Eh zan je sayi fili kawai sai na gina, a'a ba haka za ka yi ba. Fili idan ka karba sai ka karbi takardun, sai ka je ka bincika takardun original ne. Shin wanda ya kawo ka saya ɗin ya mallaki filin? Idan ya mallaka me shaidar nasa ne? In sunan da ke kan takardar ba shi ne sunansa ba, sai a kai takardar ya zo hannunsa. Wane ne ya ba shi ya sai to ina wane? Ai duk waɗannan kataniyan sai ka tada, in ba haka ba sai ka je ka sai hasari. To shine Allah ta'ala yake wa musallu yatama hatta idza balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan. In kun ga wannan shiriya intellectual maturity din sun zo masu cikakkun hankali, akwai kuma husnul tasarruf, suna iya sarrafa komai ta hanyar da ya dace, Allah ta'ala yake fadfa'u ilaihim amwalahum. To a nan sai ku tura musu dukiyoyinsu. An yi ɗaya, an yi biyu, ana ta ƙara masa jari, kasuwa na ci gaba, a nan ma sai a ta ƙara kaɗan kaɗan. Kuɗin miliyan 3 ne, an ba shi 500 yana ci gaba. An ƙara miliyan 3 ne, an ba shi 500, an sake ƙara 500, kasuwanci sai haɓaka yake, har ma jarin sai kai miliyan 5, ya ba shi jarinsa na miliyan 3. Sa'an sai a ce to ai ya kai hakan da za mu hada, shi ne fadfa'u ilaihim amwalahum, sai a zo a yi rubutu. Fadfa'u sai ku ba su dukiyoyinsu. Zo wane, ina ga kuɗinka yanzu ya kai a baka, tunda an baka kuɗin miliyan 1, jarinka yanzu miliyan 5. Ai ni da naje shagonka abin sha'awa ya bani, yadda na ga tsari, kana da littafin rubuta wanda suka fi bashi, kana lissafin kaza da kaza, komai kana kula da shi, abin ya ban sha'awa. So hankali ya zo maka, mun gode Allah da ya kai ka wannan gaba. Akwai sauran kuɗinka miliyan 2, don dama miliyan 3 ne na baka ɗaya, ɗayan ya zama 5 yanzu, sauran miliyan 2. To shi ne fadfa'u ilaihim amwalahum, a nan za a ba su dukiyarsu ga baki ɗaya. Allah yake wala ta'kuluha israfan wa bidaran, wala ta'kuluha israfan. A lokacin da kuke rike da dukiyoyin marayu, tunda akwai halin da ya halatta a ba ku wani abu a ciki a wata gaba in ba ku da shi, Allah yake kar ku ci dukiyar nan israfan. Ta ɓangaren israfi, me israfi da Hausa?
Barna.
Barna, ina ga Allah ya maka albarka, na fi nutsuwa da barna da almubazziranci, saboda almubazzir shi ne almubozaranci, amma israf barna ko ne irin ko Bahaushe ya ce wani akwai son banza. In ka ji an ce son banza, to shi ne israfi. Akwai jama'a da haka Allah ya jarbe su, suna da mummunan son banza. To kar a ganka da siffar tsabar son banza, kai banza kake nema, ba siffa ce ta mutum da kwarai ba, son banza. In ka irin ai haka muke a Saudiya mutanenmu, sai mutum ya je a Najeriya mai wadata ne in yaga ana raba sabir a mota shi kadai ana hada abinci kwali kwali sai ya dauko carton ɗaya mai kwali 20 sai ya kawo shi daki ya ci guda ɗaya kuma ba ma da yawa mutane ba sa yin abincin sai ya sa yaji kuma yajin sa ya kare sai ya buɗe kwaya ɗaya ta ba sauda 19 su rufe tukun da ta da su iya daga cikin san banza karban fiye da abin da kake bukata haka kawai ana raba abun buɗe baki sai ka karbi da ya da buɗe baki sai ka ce barin karbi da ya na support kuma ga layin masu bukatun buɗe baki da ya kare ba kai kana neman support tsabar san banza ne sai ka bari a gama da masu buɗe baki sai ka zaga ce na ga abincin nan ya saura za a iya kara mun nasu ba za a iya kara baka tun da masu bukata sun kare sai a baka to nan ba san banza ba ne amma ka zo layin buɗe baki ka karbi abincin support kuma ga ka da ƙarfi lafiyayye kamar jakin sayarwa wanda ku ya dace ku nemo ku kawo a ciyar da mabukata amma kai ne a layi a layin ga ka nan ƙinƙiyar kamar wani sadauki kuma a layin karɓar sa ne Allah ya raba mu da san banza ai kai ya dace ka shiga layin masu bayarwa ne shi yasa Allah yake wala ta'kulu hatisrafan wato a wajen in shari'a ta ce ku rika cin dukiya saboda ku masu ƙaramin ƙarfi ne an baka kula da dukiyar marayu dukkaninsu miliyan 100 kai baka da 100,000 kuma wannan dukiyar ta su kula da ita ya hana ka je ka nemi abinci sai aka dan sa maka dan alawansu to kar kai son kai na israfi ko aka ce ka dan rika cefane a cikinta kar ka ce a to tunda an ba mu yanzu ka ga mu Allah ya yi da mu za gida na aito masara da biyan kuka dan yanzu ai yanzu shinkafa ba masu ne kuma ni Allah ya jarbe ni ba na ma san kaza zabuwa nake so rika kawowa wallahi sai aka nake bukata kuma ka kai ba mu da ruwan leda sai ruwan gora ai yanzu shine israfi kawai an baka amanar dukiyar sai ka je ka bude wata rayuwa ta jin dadi Allah ya ce kar kai haka wala ta'kulu hadithraban kar ku israfi israfi ba abu ne mai kyau ba arama za ka ba misali a qur'ani
ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin
wannan aya za ta zama cikin suratul a'raf ko aya ta 31 Allah ta'ala muhammad shahri yace ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu ku ci ku shakar ku almubazaranci innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son mutane masu barna bai son mutane masu barna kar ku yi barna Allah baya son masu barna anan ma kuma yace wala ta'kulu hadisrafan to ai akwai tufatarwa akwai sayan magani akwai wajen zama misali akwai takalmi akwai hula akwai ci da sha amma sai Allah ya kira cin a wurin yace wala ta'kulu hadisrafan dan me da duk abin da ake neman kuɗi don kai babu wanda yake da muhimmanci ga dan adam kamar abin da zai ci da wanda zai sha dukkan kayan ka idan kana cikin yunwa kai kanka wa kanka matsala ce sai sa target ɗinka da farko da ka samu kuɗi shine abin da za a ci da abin da za a sha sai sa anan sai Allah ya ce wala ta'kulu hadisrafan kar ku ci ta bangaren barna tare da cewa akwai tufafi amma ba su ne priority dan adam ba ci da sha shine priority kuma da yace ku ci ku sha a aya ta 31 a cikin Araf sai yace kar ku yi barna Allah bai son masu barna lalle shi bai son masu barna malamai suka ce wannan kuma yake bayyana kusan kashi 50 cikin 100 magani a duniya yana cikin wannan aya ta 31 a cikin suratul Araf ku ci ku sha kar ku yi barna don lalle bai son masu barna 50% na cututtukan duniya daga ci da sha ake samu ke sa duk mutumin da ya iya kontrolin abincin da yake sha ce yana duba blood sugar dinsa yana duba jininsa ana auna masa dukkan vitamins nasa da vitals nasa yana fahimta yana sanin me zai ci kiyaye abin da kake ci yana magance kashi 50 cikin 100 cututtuka da izinin Allah kuma 50 cikin 100 cututtuka daga abinci ne in ka ji an ce mutum diabetes yana da alaka da abin da yake ci ciwon ulcer iya da alaka da wannan cutar kansa tana da alaka da wannan hatta heart diseases na da alaka da shan taba ai duka ci da shan ne shi yasa idan ka iya kontrolin mai kake ci mai kake sha da izinin Allah ka magance cuta mafi kankanta 50 cikin 100 a rayuwarka yanzu mutum zai samu arziki ya ci ya sha sai ka ga ciya sai ka faisi limit dole sai ka rage weight yanzu ka kai shekara 50 nauyin ka 107 zuciyar ka ba za ta daukan jikin ba nan gaba kada mutum ya zo ya zauna haka da aiki yana so ya ci ba zai ci ba ɗakin sa ga machine kullun yana hawa kai yana ta gudu akai yana so ya rage tumbi kuma hatsarin tumbi zuwansa babu wahala tafiyarsa kuma jan aiki ne duk mai tumbi in ka je baka fita zaka sha mamaki a wata uku sai ka ga ya yi tumbi amma sai shekara uku bai rabu da shi ba a buga nan a buga nan a buga nan kuma wallahi yake tafiya shi gayyato shi yanzu zai zo shi amma za ka sallame shi ba zai tafi ba kuma a ce sai ka rage kana cikin sai a ce akwai fati liba liban ka fati ya mata yawa kana cin kitse da yawa to sai gambar ta yanzu kar ka ci red meat kar ka ci kitse kar ka ci kaza kar ka ci kaza ga kudin kana fadayin amma ba ka ci saka saba ba Allah ya samu wani ya dace shi sai ce wala ta akulu ha israfan kar ku ci dukiyar marayu da barna wa bidaran an yakbaru wa bidaran kuma kar ku rika mubadara da gaggawa gabanin su girma ka ce yanzu ka ga marayun nan sun kusa ba girma a babu dukiyar yanzu saura shekara biyu bari na ci rabona da gaggawa shine Allah ya ce kar ku rika gaggawa wai ku ci dukiyar gabanin su girma ka ga yanzu ina fara da dukiyar marayun nan an ce da ci da sha a ciki yanzu kuma sun fara magana a babu maybe next year za a bayar bari a shekara ɗayan nan na mure da ita gaggawanci Allah ya ce wannan ma haramu ne shine gaggawancin dukiyar da sun kusa karbarta kaga dai maraya dan gata a wurin Allah dukiyarsa da aka barbara bai Allah yana ta kula da ita Allah yake faman kana ghaniyan wanda ya kasance mawadaci a cikin ku falyata'afi faman kana faldin nan wala fa'un ne na'am wa faman fa na farko din afwan falyata'afi nace falyata'afi ومن كان غنيا فليستعف ونفاء منه
مقرونة للجواب الشرط
جزاك الله خيرا وانن كاذو مقرونة لتجواب الشرط سبو دمي اي كاكد الله يتي وابتل اليتامى حتى اذا ان منين شرطيا فان انستم شرطيا سو جواب الشرط فليستعف سو شي جواب الشرط lamun din wanne ne
al'amr
lamul amr ne to anan ya zama lamul amr wanda yake mawadaci a cikin ku zai iya rike iyalansa ba sai ya ci dukiyar marayu ta abinci ba Allah yake falyata'afi muna umurtar sa ya kame kar ya taba dukiyar marayu ya rike ta fi sabilillahi kar ya rika daukar alawar su ciki tunda shi ma yana da kasuwancin sa ya rike nasu fi sabilillahi amma na marayu nasa kuma ya rika cin abinci a ciki shine falyata'afi anan wajibi ne ga mai wadata ya hakura da cin nasu ya rika cin nasu shine falyata'afi amma in ka hakura da mai makomarsa hadisin manzon Allah shi ya da inda tabbata gare shi da yace ana wa kafilul yatimi ka ataini fil janna sai yayi mai wa ashara bi isbihi wa sababa sai wadannan ya tsugu da biyu haka annabi yace ni da mai daukan nauyin maraya haka buke a aljanna duba yatsan nan wannan yatsa ta biyu da ta uku daga babbar yatsa yace ni da shi haka buke a aljanna hadisin iya bukhari hadisi na 6500 ne don Allah jama'a wani girma kake nema a lahira da kai wannan don Allah ga mu sai ko a yau kusa da gidan sarkinka sarkin garin ku aka ce za a bu a gina maka gida next gidan sarki don Allah jama'a mutunci ne ko ba mutunci ba yanzu a nan Abuja a ce za a kai ka villa ne next villa za a gina maka gida jama'a an mutunta ka ko ba mutunta ba to wannan fa duk gidan duniya ne wanda a nan za a bar shi amma annabi ne fa yace a gidan aljanna ni da kai haka muke zaune galiga ka aljanna ni da kai makwabtan juna ne a aljanna dalilin me dalilin wannan hidima da kai wa marayu sai za ka ce falyasta'afi din ka tame kai kana cin dukiyarka nasu kuma kana ta kokarin hayayyafa ta da izinin Allah to makomarka aljanna ne shine falyasta'afi na wajibi ne al'amru ne an umurce ka da kai ne da ka kame daga cin nasu sai sa in za a ba da dukiyar maraya in zai yi aka samu wannan talaka ne bawan Allah mai rikon amana wannan mai kudi ne bawan Allah mai rikon amana waye dace abawa abawa mai kudi bawa Allah mai rubun amana yafi abawa talaka don shi talaka kan bashi sai ana dan taimaka masa da kudin saboda kula da ita amma mai kudin nan kuma zai yi fi sabilillah yau ka tara babban mai kudi ne biloniya ne a kasarku misali yanzu misali kaddara a dauki Alhaji Aliko Dangote ko Alhaji Buwa ko AA Rano ko makamantansu ko Alhaji Muhammadu Dindimi misali wadanda suke da manyan yan kasuwanmu na arewa misali sai ka dauko sai ka ce ga dukiyar mara Alhaji a taimaka a rike nawa ne kudinsu 50,000 ne a'a abuwar miliyan 50 ne da Allah miliyan 50 a wurinsu ai abin da ake ce cikin change ne ai ko ba wani abu bane to dan ka ba su rike su da izinin Allah kokari ma za ku yi ta taimaka wa dukiyar sai sa irin waɗannan manyan masu kudin muna ba da shawara tunda Allah ya rufa musu asiri ya zama a kamfanoninsu akwai tsari na karɓan dukiyoyin marayu ko a tsaye da shayar da za a rika sayarwa su rika ba ka kula ta musamman ya zama tsari ne na kuna da wani unit ko department na karɓan dukiyar gado da muka nutsu da ita da agreement za mu rika juya musu ana samun dividend ana kula da ita a duba business da ya dace dukiyar da Allah ya ba su ai ba matsala bane don sun yi wannan in ma marayu ta sa ta rage 10% sai su ce to a ƙara ma 20% ai ba wani bane a wurin wannan idan suka yi zai ba su darajar da manzon Allah ya ce ni da mai kula da maraya haka muke a aljanna ana wa kafilun yatini ka hataini fil janna hadisin bukhari na 6005 ya zama akwai tsari hakan akwai formal tsari wani lokaci ba sai muna wahala na neman mutane wani zo ka rike ba shi ma wanda aka ba bayan shekara da sai ya rasu sai a ga nemo dukiyar da wa za a ba wa kuma aiki ne amma in kamfani ne aka ba su suka yi tsari mai kyau na kula da dukiyar marayu kuma manufarsu don su nemi aljanna wallahi na cikin hanya mafi sauki da Allah zai kai su aljanna tunda muna ga ayyawanci kaga dama ana raba abinci a ce ko foundation din su na yi fi sabilillah to waɗanda suke daukan dukiya su ce fi sabilillah me zai tsole musu ido a kudin maraya naira miliyan 50 ko miliyan 100 babu wani abu tsore ido to duk irin wannan tsari ana yin kafashe da suka ci gaba na kula da marayu ko a kasashen turai in ka je irin Finland in ka je irin Sweden in ka je irin Canada Denmark in ka ga tsarin kula da maraya in ba wai shi dan ya kare duka tanin to ni mai garin zama marayan nan a kula da shi saboda suna da tsarin tallafa wa maraya wani tsarin har ya fi na mai uban jin daɗi a kasashen musulmai akwai irin su a Jordan suna kwatantawa Turkiya suna da irin nasu har irin Pakistan da suke talaka suna da shi Saudi Arabia na da shi Qatar na da shi dukkanin su akwai formal way na kula da marayu da kuma kula da dukiyar marayu wannan iya da matukar muhimmanci a cikin society kuma muhimmin abu ne a governance ya zama akwai tsarin protection na marayu don haka faman kana faqiran wanda ya kasance talaka Allah ya ce me shi kuma talaka falyakul shi ma wannan sharadi ne wani lamun ne anan lamun am iri ɗaya ne da na baya falyastafid da kuma falyakul bil ma'ruf ko ba iri ɗaya bane iri ɗaya ne hukuncin su ya zama mai kenan hukuncin ba ɗaya bane falyastafid din nan cewa tunda mai wadata ne kar ya taɓa dukiyar su ya kane ba sai ya ci ba wannan lil wujub ne wajibi ne na kada ya taɓa amma wannan falyakul bil ma'ruf kuma lil ibaha ne umurni ne na halarci ko kana talakan kace wallahi ni talaka ne amma ba zan taba dukiyar su ba zan ci gaba da noma ina ciyar da kaina to yayi anan ba wajibi bane ko kana talakan kana iya sadaukar da abin da za a baka a dukiyar marayu ka kuda da ita fi sabilillah kuma sai ka je ka nemi halal banka to ya zama lil ibaha kenan kuma Allah yace bil ma'ruf a wajen ana kula da urfi ne in an ce urfi shine me aka saba a al'ada a al'ada me yake kamar gidansa ba zai yi don an ce a ciyar da kai a ciki ba sai ka ɗauko birnin yadda ake rayuwa a Abuja bayan kai kana can ƙauyen kankara sai ka ce birnin Abuja za a biya ka a sai a duba a kankaran ne abin da zai rike mutum sai a rika baka na mutumin kankara a can fa'iza da fa'atun ilaihim amwaluhum idan za ku tura musu dukiyoyinsu Allah ya ce fa'ashidu alaihim ku shaida a kansu wa kafa billahi hasiba kuma ku sani Allah ta'ala mai hisabi ne Allah zai muku hisabi a ran ma za ka yi kara mana ko aya ɗaya akan hisabin Allah
wa idza huzzitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha الله كان على كل شيء حسيبا.
إن الله كان على كل شيء حسيبا. يا زلمة سورة النساء آية 86 الله يتشيء كم قومي mai hisabi ne don haka kula da dukiyar marayan nan Allah zai hisabi kaga anan yake wakafa billahi hasiba duk abin da ka rike ko kai tuwa ko gai ko kai gaskiya Allah zai hisabi sannan a san kuma Allah yake akan komai mai hisabi ne hisabi sau uku yabo a Qur'ani a matsayin sunan Allah a nan gurin aya ta 6 an-nisa'i aya ta 86 an-nisa'i wanda aran mai kawo akwai saura guda ne ba zai iya kawo ta cikin suratul ahzab Allah ya maka albarka wata aya kenan alladhina yuballighuna risalati llahi
alladhina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba
suratul ahzab aya ta nawa na a bai kai 45 ba na 39 Allah ya biya ka da gidan aljanna 39 ne kai ka gane so da haka hasibul sunan Allah ne a magana mafi inganci haka Imam Al-Qurtubi ya fada haka Ibn Uthaymeen rahimahullah ya fada in ka duba sunayen Allah da ya kai ya saka al-hasib a cikin al-qawaid al-mufla fi sifatillahi wa asma'ihi husna cewa al-hasib sunan Allah ne سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والله تعالى اعلم جزاكم الله